بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلم السلام وبركة مودة وراكة بركة مودة سادرة دكوة تكون شيء ميتاك النحو التقدم شيري نمين دكي وقلن تتونا واقام دا نمورا ونسوك الشافي رايور متأديني مسلنتي دكوما زمن تكيو عنا يو دكولم دكوما دوبا زواق أول ناس إيكاو تيغبا أتكين تفير إن كسا دكوما كسا غباكي إيكا مرين دمو كسا بعقو نساتي ممكن كاو موضوع إن دزا متتونا أكنسا موضوع مناوان نساتي ينا مغانا نبسا كان ينا رايور را متانسك انتكنسو أتكي نا غامي دا زابي واندا أكي أتكي نا كوانكين نوان دكوسا نغبا تبدا tafiya na horko yanzu ana jiran zuwa na biyu domin mu samu muhimmin magana biska wannan mawdu'i yanda ya kamata mun yi kokarin tsaye da wasu maganganu ko wasu jumloli kamar haka na farko zamu yi kokarin magana biska me ake nufi da demokratiya sannan kuma wani irin hidima ne ita demokratiya take kokarin ganin cewa ta gabatarwa ɗan ƙasa da kuma ƙasa domin ci gabanta na biyu kuma zamu yi kokari mu yi magana biska abubuwa wanda suke ya wajaba akan sho wani shugaban kasa idan aka zabe shi sannan kuma su ɗan kasan su tsaya su lura su gani wani shugaban kasa ne yake da wannan sifofin domin su zabe shi na uku zamu kokarin magana biska abin da ya shafi mas'uliyya ko in ce yauni wanda kowanne ɗaya daga cikin masu zaben wayannan ɗan takara ko kuma wasu wanda suke magoya baya gare su domin su kama ci gaban iko iko ya tayi daga gaba mu ga cewa wani irin yauni ne akan su wata irin mas'uliyya ce kamata a ce sun san cewa tana akan su domin su samu su kare ta sannan na hudu na karshe zamu kokari mu gani ya ne kuma addinin musulunci ya tsara game da mu shugaba idan aka zabe shi yayin shugabancin shi da kuma shi kanshi wanda zai zabe shi ranar tashin kiyama ya ne sakamakon su zai kasance wajen ubangiji wajen kare wannan haƙin da kuma kai har wajen daukar nashi da kuma ira sakamakon da za su iya samu a cikin nan duniya kafin zuwan su lahira don mu samu bayani biska ga maganganun da muka zayyano mun gayyato a cikin zauren namu Sheikh Abdul Malik Muhammad Khamis wanda yake da'iya ne mashuhuri an san shi wa lillahi alhamd zai ba mu bayane game da wayannan kalmomi wanda muka ambato sannan kuma a bangaren mu na hagu muna tare da Sheikh Muhammad Khamis Musa shi ma da'iya ne da kuma masha Allah ana kira zuwa ga hanyar addinin musulunci da kuma wayar ma musulmai kai game da abubuwan da kamata a ce sun kasance akan sa ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin bayanan namu mawdu'in mu na farko kamar yadda muka gani shine zamu buka ta zuwa ga Sheikh Abdul Malik ya muna bayani biskan abinda ake nufi da demokratiya da kuma irin salon hidimar da take gabatar ma al'umma da kuma ƙasa gabaki daya Sheikh Abdul Malik assalamu alaikum tafadhal
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
ينقوى ما سكلم رسول رمو دكما ينقوى دمكتا دكو تكين استيديو دا ينقوى وأن دسكي سنة قبات دا أيو كاتكين ونن جدن راديو دي تيفي ندونيا دا كينام نيامي نيجر منا مكو غيس وات الدين المسلم تي تو كلمة الديمقراطية كلمة معربة يعني أنت معرب وكلمة ودا تندا باب تا أكسكاتا ونن كومبا بدي أباني سبو دا منا زامن دو ريزي زابو دا هيتي بدي أ kamar yanzu zaka ce kalma ta Ibrahima da Nuhu duka kalmomi ne waɗanda asalin su ba yaren Larabci bane an gane ko dan haka amma dai Qur'ani ya yi amfani da su daga nan sai suka shigo cikin Larabci kenan yare shi karba daga wani yare ba wani abu bane ina fata an fahimci ne mas'alar cikin ulumul Qur'an da tafsiri tana da bayanai masu yawa almuhimmu dai yanzu akwai wurare na majami'ul lughawiyya academy na arab waɗanda suke zamani kan kula da irin waɗannan kuma ana ta gabatar da bincike kan yadda ya kamata a karbo kuma da yadda ya kamata a yi amfani da kalma
yayin da za a bar kalma yanda take ko
za a dan juya ta ko kakaya za a i'rabin ta tunda cikin larabci akwai i'rab ya za a yi mata sarf in ana yin sarf in kuma ba a yi mata sarf za a bar ta a matsayin dai dakhila ce amma ba a yi mata sarf ba duk dai maganganu ne waɗanda suna da bincike mai yawa almuhimmu dai kalma ta demokratiya kalma ce wanda aka karbo daga turawa na ƙasar girka an gane ko saboda su ne a can da suke da ci gaba a turai kasar girka greek an gane ko to a wancan lokaci su suke da ci gaba to sai zaka iske mahiyoncin yarurruka yanzu na turai da ake amfani da su faransanci ne espanyol ne italian ne duka mafiyoyinci daga can ne suke dauko kalmomin su tushe sai su kara to kalma ta demo tana nufin ash'ab mutane ko al'umma ko jama'a kratiya krasikin nan tana nufin wato hukum hukumci kina idan muka hada su demokratiya tana nufin hukumu sha'ab shine al'umma ta yi hukuncin kanta da kanta na fata ana fahimta ta amma idan muka duba tafiyar da mulki munan abinda muka sani shine siyasa a yaren mu ko to da yawan mutane sai suna azar kalmar ta siyasa kalmar ce wanda an dauko ta daga cikin yaren faransanci ko english ko a dubba haka bane asalin kalmar ta siyasa kalmar ce ta musulunci ina fata an fahimce ni ka dibi duk dictionary kin da zaka duba ko dictionary ko kamus an gane ko ko mu'jam shine cewa in ka diba babi na sinun wawun sinun zaka ga an rubuta sasa yasusu siyasatan idza dabbara al-amr wa adara shu'unahu shine idan ya tafiyar da al'amari wannan kalma bata zo cikin alqur'ani bata siyasa amma ta zo cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salatu wa atammu taslim hadisi na abu huraira wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya bani isra'ila wadanda suka kasance suna jagora su sune al-anbiya wato annabawa kullama halaka nabi khalafahu nabiyun akhar duk lokacin da wani annabi ya wuce ya mutu wani annabi zai mai bayan sa to sai zama zanto kalma ta jagoranci da hukunci demokratiya ga inda ta samo asali wadanda suka ce demokrasi laraba suka ce demokratiya sannan kuma mu muka ce demokrasi ko kuma muka ce siyasa siyasa kuma asalinta larabci ne kuma ta zo cikin hadisi alqur'ani da ya amfani da wadansu kalmomi wanda misali muna da kalma ta al-hukm wanda take nufin hukunci inil hukmu illa lillah ko ba haka ba da sauran kalmomi da al-qada an gane ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana da sauran dai kalmomin da alqur'ani ya amfani da su amma bai amfani da kalma ta siyasa ba kuma tana da sunaye da dama kalma ta jagoranci idan muka dauka akwai wato al-imara kaga za a samu al-imara daga amiru ne daga amara ya amuru shugaba da shugabanci sannan kuma in muka diba bayan al-imara muna da imperatoriya wanda ita ma kalma ce wanda ana ganin mu'arraba ce daga empire ne imperialism suka dauki imperator imperatoriya jagoranci ko shugabanci ko kuma wato masarauta ina fata an fahimce ni sannan muna da kalma ta al-khilafa wanda tana nufin khilafa wanda yake wani zai mai wani bayan mulki kiran shine shugaba yau masarautu da sauran wadansu wurare sai kalma ta ar-ri'aya wanda ita ma tana nufin daga ri'aya ne kula kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi ina fata ana fahimta ta sannan kuma kalma ta az-za'ama wanda tana nufin az-za'im wanda yake yana jagoranta abu ba wancan na za'ama ba yana ƙarya ina fata an fahimce ni akwai kalma ta as-sultan sulta tana nufin ita ma shugabanci an gane ko to wannan dai a gurguje ina kawo kalmomin da suke da alaka amma idan muka dauki ita demokratiya karan kanta musamman a ƙasar Niger mu da ba mu da demokratiya asalin kasar Niger bayan lokacin da turawan mulkin mallaka suka shigo na Faransa sun iske mu ne da tsari na mamlaka akwai al-malik sarki ko al-ahil da ainun sarki to sai turawa kafin su ba mu yanci sai sun ka daddatsa masarautu mu dauki Niger kamar masarautu dake ciki sai suka hada su kai kasa guda misali suka debo wani bangare cikin Agadez Azawad wanda lokaci akwai wato masarauta ta Azawad can difa akwai mamlaka ta Kanam ta Borno sai suka debo cikin ta wani yanki ta mamlaka ta Zandar wanda tana da alaka da wacce ita ma suka debo cikin ta sannan suka zo Maradi akwai masarauta ta Gobir da kuma wani yanki ta na Sheikh Usman bin Fodio har zuwa abin da kai kunni suka debo ciki suka hada muka tai arewa akwai mamlaka ta arewa in muka zo nan Doso akwai mamlaka ta Zarma in muka tai nan wajen yankin Sai akwai mamlaka wadda ta Songhai wadda ta shigo ciki ina fata ana fahimta yawa daga Mali kenan sai suka guggunta sun ka daddebo sai suka hada sai suka yi shugaba guda da masarautu ne wajen masarautu ina ganin ko guda bakwai ne da lissafa sai aka hada su aka dunkule su sai aka yi musu shugaba guda wanda ake kira shugaban kasa
ba tare da an lura cewa na kabila ka bane
yau yauwa kinan yanzu an tashi daga mulkin sarauta an koma ga mulkin shugabanci to daga nan sai aka kawo demokrati mutane za su yi zabe su zabi wanda suke ganin shi ya cancanta ya jagorance su
kamar yanzu a gurguje mallam idan muka je kamar ga abinda kamar irin hidima da kun yi bayani kamar shine a demokratiya idan muka riba kamar yanda mallam sai mu bayani kamar yanda kuka isar da shi a yanzu shine kamar hukuncin me ake cewa mujtama da kanshi shi kanshi ma kanshi
to yanzu in muka gani dama eh kafin amfani wato a cikin musulunci akwai jagoranci amma ita wannan demokratiya ta saba ma tsarin musulunci domin mi domin mutane su taru su zabi shugaba abu ne wanda shari'a ta yarda da shi musamman a wajen ahli sunna ba wajen in shi'a ba idan muka duba sayyidina abubakar radiyallahu an mutane ne suka taru suka yarda suka zabe shi ya zama to shugaba to kaga demokratiya anan tayi kama da mi da tsarin musulunci amma yawa ashura amma inda a ba ashura ba nan shura ce babba ta kowa da kowa tun da mutane sun zaba sayyidina umar shine da zai mutu ya bar mutun shi da ce su zabi su yi shura su zabi wanda ya kamata ina fata an fahimci akwai dan abin yawa
naga wani lokaci malamai suna kokarin kamar su dauko tsarin demokratiya su yi kokarin muqarana
da shura wannan kuma abin da ya shafi assembly ne to yanzu idan muka zo ina ne demokratiya ga ta tura ta saban musulunci nan ne magana take ina fata an fahimci ne sai mu ga cewa duk zabin da za a yi ko mutun nawa ne a musulunci ba za su ba su da yanci ba su da dama na su saba manasi na alqur'ani karara ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta tabbatatta nasi karara su sha abin shari'ar musulunci bayyuwa amma ita ga demokratiya ta turawa idan mafi yawancin mutane suka zabi abu to ko da ya saba ma alqur'ani da sunna to wannan abin halatu ne kenan alhukm lil aghlabiyya mutane mafi yawa shi kuma alqur'ani sai ce a wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawancin mutane za su batar da kai daga hanyar Allah domin wani lokaci gaskiya tana tare da ƴan kadan wani lokaci gaskiya tana tare da masu yawa don annabawa wanda suka yi da'awa mafi yawanci idan suka tashi cikin al'umma su zaka iske sun saba ma abin da al'umma su take ciki da za su bi aglabiya da za su mi da za su bace shi yasa ustazu dr sadati shantiti na i'lam wanda ke jami'a ta malik saudi ban sani ba ku ya rasu rahimallahu aljami' yake cewa al'ara tuzan wala tu'ad ra'ayi tuzan ana auna shi na bisa ga mizani na shari'a da hankali ingantaccen hankali wala tu'addu ba lissafa shi domin lissafa ra'ayi bai da wani amfani yanzu misali idan assembly na sunan majority ta ce shikenan ɗan Niger su yi luwadi shikenan sai a ce to ya halatta kawai a je a yi luwadi to kaga wannan demokratiya anan ta cika ru da musulunci kuma wannan ba shike nuna rana guda ba za mu iya kawo canji saboda yana da gaskiya abin da ya kamata mu hankaltar da mutane a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 13 a Makka bai kawo canjin komai ba game da tafiyar mulki bal ma ko rashin aka yi bai da iko sai da yabarta kenan tafiyar da zamu yi da demokratiya waɗannan abubuwan da muke iya yi zartaswa da musulunci a yanzu zamu yi su su Allah zai tambaye mu gidanka inda kake aiki ma'aikatar da kake jagoranta kai kokari kaga ka kawo ci gaban musulunci
yanzu mallam a takaice kamar mu koma wajen Sheikh Muhammad Khamis
na'am
yanzu zamu gani ta kamar asalin demokratiya da kuke magana kamar sai fizo da Greek ne kuma su yanzu zamu gani ta kamar mabauta ne gumaka sai ita kuma demokratiya ta su kusan zamu ita tana da salo na tafiyar da mai iko kun ikon nasu duk yana da alaka da harkan gumakan nasu amma kuma a gaba ya demokratiya sai ta samu fita daga shi mai ake cewa suka raba demokratiya da tahiyar daula wanda zamu gani a musulunci shi kuma
fasuluddin ali daula
yawa shi kuma a musulunci zamu gani sakamakon duka kusan hada
su a tare suke wannan abin na fasuluddin ali daula lai city secularism da suke kira wato abin da yake son mu gani su waɗannan mutanen bayan suna bauta ma gumaka sai son da philosophe su a platon su socrate mutane ne waɗanda su hankali al-aqlul jabbar hankali da suke girmamawa shine ma matsayin Allah a demokratiya faske abinda hankali ya bayar shi take tafiya to amma su turawa me yasa suka ce a raba addini da gwamnati waɗanda suka kware a wannan su ne ƙasar Faransa lokacin da an kai revolution française wadda ta fara ta yi shekara 10 ina fatan an fahimce ni ta fara 1789 ta kare zuwa 1800 wannan lokacin dalilin da yasa Faransa take kama addini da masarautu shine cewa sarakan wannan lokaci sun hana mu mutane su ji dadi malaman addinin kristanci sun hada kai da gwamnatoci ana zalunta al'umma masu kuɗi sun hada kai da su auratayya ma ba su yi tsakankanin su sai al'umma ta tunzura ta yi bore ta kashe sarkin ta yi decapitation shi ta cire kan shi ta sagatan garahu to daga nan sai suka hido wani masa da suke cewa a ɗebo hanjin sarki a shaƙe mallan sai ya mutu fasko ni fasko malamin nan ya ga mai kai da gwamnati ta cuce su an gane ko kidan ba su girmama sarki ba su girmama malami sai suka ce to a raba gwamnati da addini an gane ko wanda addini da ba karkataccen addini mu ko addinin musulunci shekara 800 a Spain yana mulki bai taba raba addinin musulunci ta kudubar gwamnati ba saboda ba addinin cuwa bane kuma ba addinin dake yakan ilimi bane bal ma shi ya gina ilimi su ko addinin kristanci sun yi sa'ai ta kone malamai da wanda suka yi kere-kere sai turawa suka gane wannan addinin yana yaki da ilimi shi ko addinin musulunci shi ya karantar da turawa a Spain a daula ta Andaluzi kusan shekara 800 ilimin da turawa suke cikin shi a yanzu na addinin musulunci
bai Sheikh Muhammad Khamis idan muka dawo ta bangaren ku kamar yanda muka ji Sheikh Abdul Malik ya muna bayani bisa abin shaidi demokratiya da kuma irin yauni wanda demokradiyyar ta dauka akan ta na ganin cewa ta kai kasa da kuma al'umma gaba ɗaya idan muka dawo ta bangaren ku kamar a demokradiyya zamu ga cewa mutane suna zaben shugaba da kuma mummatsilai wanda za su kwatanta su kuma za su zama to su ne jagora gare su cikin lamuran su duka gabaki ɗaya kamar yaya ne kamata a ce sifofi ko haƙoƙi wanda ya kamata a ce an lura an gane cewa yana cikin wannan jagoran wanda ya kamata a ce an dauka an zaba
na'am a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
إن شاء الله كمار يبدأ كي تنبيا وفيكو فيكو وفي دي كباتا شغبا يتبت الدسو
نعم
كوكو ما ينقصى لزاسو زادي سلو ردو إبن حقوكي
نعم
على لكي كادي أقول أبن نمالو مسكي كرا الضرورات الخمس إنا إن باسو دي أكي نفي بعمان سوني أبو بوانا كان قبدي كماتا أكي shugaba ya tashi yayi takatsantsa akan su ya tabbatar da su a cikin ɗan ƙasar shi da yake jagoranci suna daga cikin abubuwa guda biyar innan shine abu na farko shine addini wannan shine abu na kan gaba da ya kamata duk inda shugaban ƙasa yake yayi kokari ya tabbatar da cewa ya kiyaye ma ɗan ƙasar sa addinin su sun yi addinin su ba tare da an tsangwame su ba ba tare da an ci mutuncin su ba ba tare da an hana musu addini ba domin wannan addini shine asliyan hikima ta halitta dan adam gabaki daya domin muka dibi nasoshi na Qur'ani da hadisi suna tabbatar mu da wannan daga cikin su akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kai kenan wannan shine hikima ta halitta jinsi na aljani shine hikima ta halitta jinsi na dan adam dan bauta Allah bauta kawai yake so gare mu to wannan bauta da Allah subhanahu wataala ya halicce mu ya halicce mu gabaki daya dan ita to wajibi ne duk inda shugaban kasa yake yi kokari ya ga cewa ya ba ɗan ƙasar shi dama sun yi addini yau abin da ke daure mutane kai sosai zaka tadda a wani guri dan bori ma in yazo yayi wasa za a bashi dama amma duk lokacin da aka ce ga wani mutumin kirki wanda zai da'awar shi akan Allah ya ce manzon shi ya ce ala fahmi salafil umma sai ka tadda a hana mishi kuma a zamna akan haka kaga wannan bai dace ba kenan dole ne wajibi ne duk inda shugaba yake ba ɗan ƙasar shi dama su yi talla addinin su musamman ma mutanen kirki wanda suke bi bisa kan kitabu wa sunna ala fahmi salafis salih tilas ne a ba su dama su yi talla addinin su fahimtar da mutane dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su akai
tunda haka ma ya kasance kusan wani yauni ne akan su
sosai
da su fahimtar da al'umma abubuwan da suke ciki
wannan babu shakka nauyi ne akan su su ma shugabanni su ma nauyi ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyya kaga wannan shugabanci da an ka ba mutum kiyo da an ka baka to kiyon nan sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka ya ne kai kiyo kai ha'inci ko kai gaskiya a ciki sai mutum zai yi bayani na'am abu na biyu daga cikin abubuwan da ya dace domin zamu takaita magana sosai domin lokacin bai ba mu kwarai abu na biyu shine annaf bi ma'ana rayuwa karan kanta abu ce mai muhimmanci da ya kamata shugaban kasa ya tashi ya takatsantsa ga cewa ya kiyaye ma ɗan ƙasar shi bi ma'ana rayuwarsu a daina kashe su a daina zub da jinin mutane haka nan ba gaira ba sama mutum bai ci ba bai ci ba yake ji an ce gashi ta an kashe shi a lokacin nan ƙasar mu ta Niger kwanciyar hankalin da Allah ya ba mu da a ce abu ne wanda za a gani shi a rinka sai da shi da shi ɗaya ma ya ishe mu domin Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kwanciyar hankali fiye da duk duniya gabaki ɗaya ma mun iya bugun gaban cewa muna da kwanciyar hankali wanda duniya ba ta same shi ba amma yau ba mu cikin wannan hali yau muna cikin fargaba mai gida zai fita ya je wani wuri zai ce ma iyalin shi zan je in dawo watakila bai dawowa fargaba su da kabbari suna tunanin zai dawo ko ba zai dawo kai da ka fita za ka tunanin za ka dawo ko ba za ka dawo ba kaga duka wannan bai dace ba yadda shugabanni in za su fita suna takatsantsa akan tsaron kansu karan kansu kaga mutum in zai fita zaka ganin motoci iri-iri na yaƙi da tsaron su mutum guda ne zai fita
amma ana kokari a kiyaye masa lafiyar sa to wannan cinin sun haka yadda kamata ya dauki takatsantsa akan kiyaye lafiyar kansa domin nauyi ne wanda Allah subhanahu wataala ya azama sa akwai nasoshi da dama akan haka idan muka ce zamu ambata wa'annan nasoshi duka lokaci zai abun ga daga ciki dai akwai hadisin da Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin mu akan kiyaye lafiya na dan adam aje ne kashe juna hakanan a kiyaye haƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala muha man qatala muahadan lam yara ra'ihatul janna rawahu al-bukhari kaza wanda kashe mutum hakanan babu wani abun nan kawai ya zubda jini domin jini koda na kafiri ne yana da muhimmanci to musamman ina a ce da jini na musulmi ne kaga shi yana da muhimmanci fiye da wannan in muka dubi nasoshi na ayoyin qur'ani duka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna duk wanda ya kashe mutum kirki da gangan ba tare da wani haƙƙi ba kawai hakanan muta'ammidan kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mun cewa sakamakon mutum nan jahannama fa jazaohu jahannama sannan ba wannan bane a ciyon kuma khalidan fiha zai kasance bai fita cikin jahannama in ya rige shiga zai kasance madawwami a cikin wutar jahannama har yanzu kun bala'in ma bai kare ba kaga wa ghadiballahu alayhi Allah ya hushi a kansa kaga kenan Allah ya nisantar da shi da rahamarsa domin idan aka ce Allah ya hushi da mutum shine Allah subhanahu wataala ya nisantar da kai da rahamar shi ka gani wala'anahu baya haka Allah subhanahu wataala ya la'ance shi wa'adda lahu jahannam wa'adda lahu azaban azima afwa Allah subhanahu wataala ya tana da mishi azaba mai radadi ko azaba mai girma kai kenan shugabanni su yi takatsantsa akan kiyaye lafiya mutane yau ga ka tada gari cikin karamin lokaci a ce an kashe mutum 100 mutum kaza wannan subhanallah ina shugabanni suke abinda ma ke kara
kamar masuliya ce wacce za ta shahi shugabanni kuma za ta shafi su karan kansu wanda suka aikata abu
na'am masuliya ce za ta shahi na harko dai za mu ce shugabanni domin akwai rishin tsaro akwai rishin tsaro su ma wanda suka yi kissa su ma suna da nasu zunubi mai girma ne kashe rayuwa
tabi idan muka je na uku malam
na'am idan muka je mu je a gurbi kenan idan muka je zuwa ga na uku shine dukiya kenan dole ne dukiya shugaba yayi takatsantsa akan cewa ya kiyaye ma 'yan kasa dukiya tun dukiyar da ke ga hannun shugaba da dukiyar da 'yan kasa suke da duka ai kokari a kiyaye dukiyarsu ba tare da an tsangume su ba ba tare da an ci zarafin su ba ba tare da an zo an kwace musu dukiya ba yau abin da ke daure mini kai wannan lokaci da muka samu kanmu sai kaga dan ta'adda zai iya kira cikin gari ko cikin kauye yace gobe ga ni nan tahe a tara dukiya zan zo in fi da zakka subhanallah abun yana daure mini kai ina tunanin wannan kullun kowane lokaci ya kira ya bada labari har sahiyar tayi a tara mishi arziki ya zo ya ce ya hidda zakka ya dauki abun da zai dauka har ya tahe shi a ce wai iko ba su dau mataki ba
kuma abu ne wanda ba ikon ya yarda da shi ba sannan kuma waɗanda ake amsar duke su karan kansu a wajensu ba sun yarda da haka
ba sun yarda da haka ba
ne wata cikin tilas ne suke ba da
duke su sai ma kenan wannan cin dukiya ne bi ghairi tayyibin nafs ba tare da rayuwa ta so haka ba karhi da yaji sannan kuma abin da ke kara bada mamaki misali a ce ina cikin kauye ni an kira ni aka ce a tara dukiya za mu zo mu amshi mu hidda zakka a cikin dukiya da kuka tara sai in kira iko in ba su labari ina kashe wayata ɗan ta'addan nan da suke da za su kira na su ce mun shi ka kira iko amma duk shi ma abu ne wanda in muka tsaya muka yi lissafi me ke ka haka Hausa na ce akwai lauje cikin naɗi akwai dala ƙarƙashin ƙadago kenan kenan akwai abin da ke faruwa ba banza ba ne ka gani tunda ni na kira iko na gaya musu ɗan ta'adda sun kira ne sun ce sai na tara dukiya idan ni tara wannan dukiya za su zo su fidda zakka ina kashewa muna ƙara magana za su kira na su ce na kira iko na gaya musu ni wannan rayuwa
da ko da yanzu mun so cewa suna da ilimin da za su iya kasancewa su rike dukkanin kira na wayoyin mutanen garin ko kuma suna da wasu masu ba su labari to wallahi a kulli halin dai suna samun labarun ko da an riga
amma ko da an riga wannan sahihi
ko Allah
wannan shine
Allah idan muka je nukta ta hudu da
yake lokaci yana ta ai lokaci lalle lokaci ya sahi idan muka je abu na hudu shine al-ayb shine mutunci kaga mutunci na dan adam yana da muhimmanci yana daga cikin kare mutuncin nan shine a duk hanyar da za a bi a hana zina da sarwansu wannan yana da cikin kare mutunci domin daga a ahiyaro ta hanyar da ba ta hanyar kirki ba kaga wannan silsila in ka bi ta zaka tabda zata baci alhali da mun san muna yana da cikin aqidatu ahli sunna wal jamaa akan cewa yaron da aka haifa ta hanyar banza shi bai da laifi shi karan kansa ba laifin shi bane amma kuma ba shi kuma ya zabi wannan ya zo wannan hanya ba kai mai uwa da uba ba kai ka zabi ka zo wannan hanya ba hakika ne shi bai da wani laifi kamar da Allah subhanahu wataala ya nuna muna wala taziru waziratun wizra ukhra babu laifin da ke doka ma wani laifi ko wani laifin shi ke doka to kaga duka waɗannan abubuwa dole ne tilas ne a yi kokari a kiyaye mutuncin ɗan adam
wanda zamu gani a wannan lokacin kusan akwai mutanen da za su duka aiki da ƙarfin su ko ikon su ko kuma wani hatta da ilimin nashi ma domin ga ya tozartar da wani wanda bai ji bai gani ba
bai ji bai gani ba sahi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin da Bukhari da Muslim su fitar da shi kullu muslim ala al-muslim haramu damuhu wa maluhu wa 'ibdu kaga mutunci yana da muhimmanci kenan ayi kokari shugabanni su kokari su ga cewa sun kiyaye ma ɗan kasa mutuncin su wannan ci da su sai Allah ya tambaye su in suka in ba su yi haka ba
sai mallan nukta
mu je lokaci ya tabiyar ku tabiyar shine al-uqul bi ma'ana hankulla kenan hankulla na mutane yau idan kai la'akari yau zamu gano da cewa kaman mu yi kwarkwaran shekara 30 da suka huce ko 30 da wani abu da suka huce baya wallahi mawuya ce hali ne kaga samari matashi ya haukace akwai wuya kaga cewa hankalin shi ya gushi akwai wuya sai dai ka tadda tsoho ne ya dauki wasu lokuta ya zama haukaci da sauransu amma yau cikin wannan yanayi da muke zaka tadda duka samari matasa ne duka hankalin su ya gushe
mene ne shi ne ake ganin gobe su ne za su dauka rajar tafiyar da lamuran
kasa wannan sosai ma wannan matsayi da zaka ganin yau a ce ga Sheikh babban malamin mu Sheikh Abdul Malik Allah ya rahmi zaka tadda wata rana yaran da muke gani matasa su za su dauka wannan plus wurin su ne kaga ni ko shugabanci ɗan majalisa ne ɗan menene duk wani lokaci muna da rai ko bamu da rai su ne yaran nan za su zo su tsaya amma ga su sun haukace an fatar da me yake kawo nan shaye-shaye to shaye-shaye nan kaga shugaba yana da inci yana da damar da zai iya hana wannan duka zai iya wata hana wannan
amma zamu gani cewa kusan akwai waɗanda su kuma banda ma shaye-shaye za su kasancewa kamar wasu ne suke da wata fikira wacce take wanda bai da kyau wanda za a rubuta a cikin littattafai ko kuma a karantar da su kamar yadda muke gani a cikin duniya yanzu a wajen kasashen turawa nan akwai wasu wanda ake cewa al-huwayyiti ne wanda kamar mutane ne wanda kawai ake kawwana su su kasance kamar makiya ne ga addinin musulunci wanda kamar haka kawai aka kirkiro su su kasance a
tsakanin
su karanta irin wannan littattafai da mutane za su rika yi na mutane irin wannan inda ba za ta samu shi kaidi ne a wani lokaci sai sa mutanen su kuma su zama to irin wa'ancan kin su dauki irin tunanin maimakon karatun da suka yi su amfanar da kasa sai ya zama to ya birkice ya koma mai cutar da kasa kuma
na'am sahih wannan duka yana daga cikin abin da ke samu na wannan illa a cikin tafiyar da na wannan abubuwa guda biyar dole ne wajibi ne ga shugaba ya taka don tsaya ga cewa ya kiyaye ma 'yan kasa
sannan kuma sifofi ne wanda ya kamata a ce kusan
adibi wanda za a
shugaba wanda zai iya kamar wanzar da irin wannan abubuwan addini da kuma rai da kuma dukiya da kuma mutunci da kuma hankulla na yanda mun idan muka riba kusan abubuwan guda biyar kusan su dai ne ma duka dan adam kin gabaki ɗayan sa Sheikh Abdul Malik idan muka dawo bangaren ku yaya ne za ku yi muna bayani mu ji kamar yanda Sheikh Muhammad Khamis ya muna bayani irin sifofi wanda ya kamata a ce shugaba ya kula da su ko in ce abubuwan da ya kamata a ce shugaba ya kula da su cikin haƙƙin 'yan kasa idan ya zama ya zama shugaba ko kuma ya kamata su 'yan kasan su lura da shi a cikin shugaba wanda za su dauka wanda zai iya kawo su wannan canjin a cikin wannan tafiyar lamuran nasu sannan wani irin kira ne za ku yi game ga 'yan kasa wanda ya zama to su suke zaben tunda mun ji abin da yake bisa kan shi shugaba idan aka zabe su 'yan kasan da za su yi zabe kamar ya ne wani irin kira ne za ku yi game da zuwa gare su
na'am shi shugabanci abu ne mai girma sosai idan muka duba da yawa waɗansu waɗanda ba su fahimci shari'ar musulunci ba da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga suna nuna cewa kamar alkur'ani bai yi bayanin yadda ya kamata a zaɓi shugaba ba ko kuma alkur'ani bai faɗi siffofin shugaba ba to wannan yana daga cikin wani lokaci mutumin da bai tantance sanin shari'a ba yana son ya yi magana da sunan shari'a wani kuma tana yiwuwa yayi karatun an gane ko yayi karatun amma kuma yalla yana da son rai ina fata an fahimci ne saboda in kaga dan adam ya bace ko dai jahilci ko son rai idan muka duba malamai sun yi bayani kuma da ayoyi na alkur'ani ba musamman da kuma sauran hadisai amma saboda lokacin namu takaitacce na bari mu bada misalai daga ciki Allah subhanahu wataala ya bada labarin annabi Yusuf ya nemi a bashi shugabanci yace qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim an gane ko sannan falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina matinun amin kaga shi yace ij'alni ala khaza'inil ard ka bani iko in kula da taska arziki na kasa inni ni hafizun mai kiyayewa ne ashe idan za a zabi mutum ko ga aiki ko shugaba tun da shi minista ne za a bashi to balle ma shugabancin kasa misali saboda ne zai ce to ai na zancan minista ake ina fata da fahimta ta sannan kuma a'a da yace inni hafiz ni mai kiyayewa ne wani zai iya cewa to ai an ce hadisi ya zo du in da mutun ya nemi shugabanci Allah zai saka mishi abin nan ragama ba za a taimake shi ba a'a ba wannan hadisin ya shafe hukuncin aya ba domin ita aya shar'u man qabla ne ana aiki da shi ina fata an fahimci
cikin daliban ilimi akwai da yawa wanda mafhumin cewa
yawa
gaban ga kamar tafiyar kamar salon da ma ake neman shugabanci a ciki ba salon ne wanda
yawa kuskuren da suke yi kuskuren fahimta ne shi shari'a duk abin da ta hana idan akwai uzuri da lalura ta halatta shi yanzu misali mutum ne mai alƙalanci malamai sun hada wannan amma idan ya zama to babu wanda zai yin alƙalancin in ba kai ba in ba kai ba to nan ma sai ka dauki zunubi yanzu misali musulmi nan Niger dan ba su bada wannan fatawa muna son dole sai mu yi bayani yanzu an ce 99% musulmi muke kashi 99 cikin 100 sai an ka ce demokradiya do haramun ta don musulmi su koma gida sai an ka dauko 1% sai aka ba su jagorancin kasa idan muka mutu kan wanga halimi zamu ce ma Allah mu bar yanzu wadanda ba majority ba su riki kasa su bata addinin musulunci namu gaba daya kaga wannan abu ne wanda ka duba kuma Imam Sa'di ma a cikin tafsirinsa tafsirul kalim ar-rahman a kissa ta annabi shu'aib a cikin suratul hudiya ka bayan ne kan irin waɗannan abubuwa ala ayyati hal dai shi dai koda annabi yusuf ya aiki kashin gwamnati wadda ba ta musulunci ba saboda bai iya zama shugaba kuma ya zama minista a ƙarƙashi sifofi makinun tabbatacce na aminun yana da amana hafizun mai kiyayewa ne wato bai tabawa kuma bai barin wani ya taba in dai yana da iko an gane ko hafizun alim mai ilimi na kuma ba ilimin addini ake nufi ba a ilimin tafiyar da al'amurra ko wace service tana bukatar wanda ya karanta wannan abin to sannan kuma idan muka duba daga cikin bayanai na shugabanci Allah ya faɗi waɗansu mutane da suka nemi a samu su shugaba a cikin suratul baqara cikin bani isra'ila da suka yi mamakin me yasa aka sashi shugaba sai Allah ya ce qala inna allaha astafahu alaikum Allah ne ya zabe shi akan ku amma wazadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah ya bashi yalwa ta ilmi wal jismi kuma Allah ya bashi yalwa ta jiki yana da lafiya kinan ba a zaben mara lafiya a dora shi shugabanci don ba zai iya ma yayi shugabanci
lafiya na jiki ko na kwakwalwa duka
eh lafiya ta ita ta kwakwalwa in babu ta mallan ai da ka azama ko mota kana raka shiga mahukuci addini ba balle ka sa gaba daya eh ayo na mamuna to sannan kuma idan muka dubi sifofi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban da duniya ba ai irin shi kuma ba ai irin shi kuma ba za a yi ba kuma can ma baya ba ai irin shi ba kafin shi ba ai wani irin shi ba lokacin shi ba ai wani irin shi ba bayan shi kuma ba za a yi wani irin shi ba to sifofin shi yadda ya tafiyar da al'amurra suna daga cikin sifofin da kamata a dauka wajen tsarin dibin shugaba ba mun ce mutum zai iya yin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wanne ne yafi kusa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafi kwatantawa kaga Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda wata rahama ta musamman daga Allah ka zamanto mai sauki mai tausayawa gare su mai tafshi idan ka mutum ya zamanto mai tafshi inda shugabanci na walau kunta faddan ghalizal da ka zamanto faddan mai tsananin mai mummunar dabi'a ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam faddu min hawlik da sun wace sun barka shi ku shugaba in jama'a ta wace ta barka babu shugaba fa'fu anhum ka yafi musu ana son shugaba ya zamanto mai yafiya ba duk wanda ya taba shi ba sai ya mai da martani ba shugabanci bane wannan wastaghfir lahum ka neman musu gafara Allah washawirhum fil amr kuma kai shawara da al'ummarka ba wai ka zamanto can gefe ba abinda kaga dama kaka zartarwa an gane ku wato kamar al'ummarka to kaga kuma Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma adittum wato manzo ya zo muku daga cikin ku azizun alaihi ma adittum abinda ke wahalar da al'umma shi to wannan abin yana tsananta gare shi harisun alaikum mai kwadayin alkhairi na ya jawo muku alkhairi kuma mai kwadayin na ya tunkuɗe muku sharri ko ya nuna muku wannan sharrin ku nisance shi malamai sun kara kawo wata aya daga ciki aya ta suratul qasas annabi Musa lokacin da za a dauke shi aiki ɗaya daga cikin ƴan mata da ta nemi a dauki annabi Musa sai ta ce ya abatista ajir inna khayra man istajarta alqawiyul amin duk da yake nan ana magana ne akan daukan mutum aiki amma idan ya zamanto wanda zaka dauka aiki an gane ko yana bukatar wani sofi ina ga wanda zaka sa jagorancin kasa min babi aula to kaga ta ce alqawiyu mai karfi karfin kwakwalwa da karfin jiki da karfin tafiyar da aiki amin amin ta ce ni shi yasa malamai ke cewa Allah bai taba turo annabi ba domin annabawa su ne jagorori bai taba turo annabi ba face annabin nan ya siffantu da sifa ta amana da an rasa sifa ta amana to komai zai rujewa kaji Allah subhanahu wataala yace كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين سنألت كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين كذب وتكذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 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 أمانة 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 دقا لوكا تند بابو أمين تي دقا أمين يا أمانوني دقا لوكا تند بابو أمانة بابو يرداس أكن كان متاني شيسا القرآن da yafi komai daraja da kima a wajen Allah to da Allah ya tashi sabkar da shi ya bashi tsaro cikakke to duk abin da yake da alaka da alqur'ani sai da zaman to alim insha Allah misali waye zo da alqur'ani cikin mala'iku jibril sai Allah ce nazala bihi ruhul amin muta'in thumma amin sannan kuma a wani gari qur'anin ya sabka sai Allah ce wattini wazaitun wa turisinin wa hadhal baladil amin to sannan kuma ga waye ya sabka ga al-amin manzo sallallahu alaihi wasallam in annabi hudu ya siffantu da amin annabi nuhu ya siffantu da amin annabi salih ya siffantu da amin annabi lut ya siffantu da amin annabi shuaib ya siffantu da amin annabi musa dukkan annaba su siffantu da amin to wanda fit kowa cancanta a ce mai amin shine shugaban su annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
shekh abdul malik godiya muke su gaba da wannan bayani da kuma sai idan muka diba zamu ga cewa kamar yanzu yanda kuka yi bayani wannan sifofi ne wanda ya kamata a ce gaskiya da kuma yanda su kansu mutane kamata a ce sun yi tunani wajen zaben shugaba musamman ma idan muka rima a bangaren demokratiya zamu ga cewa zaben shugaba ko kuma wanda wakilai wanda za su yi aiki tare da shi zamu iya cewa kusan demokratiya tana kasancewa su zuwa waje guda uku akwai mutane wanda za su zama mutuwa kamar masu tafiyar da lamuran kasa da shugaba kusan za su zama mutuwa yawanci suna fitowa ne cikin wani fami ko ince cikin wata kungiya wadda tana nan ta dindindin ce wadda wannan kungiya ba za ta taba canza ba misali idan muka dauka irin kasashen su America kasashen su sauran kasashen da suka ci gaba zaga ko kungiya ta musamman ta wacce take ta dindindin kusan ita ce take zaben shugabannin da za su iya zuwa wannan kuma wannan tsare na kai su zuwa gaba da muka diba ba kamar irin su kasar China da su Korea kusan duka haka suke misali idan muka diba akwai kasashe wanda idan ya zama to wajen zaben shugaba da kuma ma goya bayan shugaban zai zama to ko da an zabe su wajen zartar da wasu hukunci da wani dole za a koma wajen ƴan kasa kamar inda ake a kasar Switzerland za mu ga duk wata doka in ta zo ba wai kawai majalisa ta zai da shugaban kasa ba su doka su zartar hukunci a'a sashi ake bi tsibirin shawara sannan a ce ƴan ƙasa su zo su yi zabe kuma yanda zai za a dade shugaba ne da muka dauka mu kuma yawanci kasashen gamu na Africa kusan mu zaben wakilan mu ne muke da kuma shugaban him kuma bayan mu zama ne zama to duk abin da za su yi da sunan mu kuma babu yanda zamu iya mu saboda zamu riga mun zabe
eh wato wannan akwai jahilci saboda al'umma bata waye ba akwai kwadai saboda mutane suna zaben dama ba aminu suke zabe ba sannan kuma akwai tasirin mulkin mallakar tura wanda sun ka mallake mu kenan waɗannan abubuwa suna buƙatar dole sai an karanci sabubban matsalar in ana son a magance ta
to yi shekaru wala ke da mushi suka Sheikh Muhammad Khamis idan muka dawo ta bangaren ku da yake lokaci yana kama ya gabato mu ya ne musulunci yayi muna bayani ko kuma yayi muna nuni zuwa ga yanda idan muka gani mu yau ga kamar da shi harkan shugabanci da kuma demokrafiya ita karan kanta da kuma kamar yanda ya kasance ya kamata a ce shugaba ya kasance hannun kuma haka haƙin da yake biskan shi wanda zai zabi shugaba yanda ya kamata a ce ya kasance to ya ne zai kasance sakamakon su tun a nan duniya idan ya zama to cewa an bi irin tsarin da ya kamata a bi za a samu alheri sai idan aka je lahira za a samu alheri idan kuma ya zama to an buga ba haka nan ba za a zama to za a samu sakamako wanda bai da dadi kamar yawan irin kira ne za ku yi game da irin wannan nukta
fayyib insha Allah kiran da zan yi akan wannan abu na farko dai mu ƴan ƙasa karan kanmu mu bincike kanmu
na'am
abu na farko kenan sabili da yau za ka tarda da mutane suke tashi suna la'antar shugaba da sarwansu wannan kuma bai dace ba domin duk lokacin da ka la'anci shugaba kahin la'anta nan ta zo ta halakar da shi ko ta kama shi kai ne za ka wahala farko shi yasa wani lokaci za ka tarda Allah subhanahu wa ta'ala yana dibin halayen mutane sai ya ba su shugaba wanda ya daidai da su me ya ka haka nan halayenmu suke kamuna cikin wasu halaye na wahala shugaba dai duk yadda yake abin da yafi mafi alkhairi ayi mishi addu'a kamar yadda magabata ba ina ganin imamu Darul Hijra Imam Malik shine ke fara cewa da a ce yana da wata addu'a wadda garanti ne in yayi ta Allah zai karba
da shugaba zai sa bi ma'ana zai yi shugaba addu'a
Allah ya nuna al'umma take ne take ne da shugaban yayin gyara kenan kowa zai
yi kowa zai gyara insha Allah
ko mafi yawanci
ko mafi ba rayuwa
sai annaba ma da suka zo da suka bar wasu da su ne haka insha
Allah mafi yawanci za a samu gyaruwa akan mutane kenan abinda yake gare mu na farko ne mu ci gaba da musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da su Allah ya fahimtar da su Allah ya sa musu tausayin talakawa a cikin zakatun su to a he mu yi kokari mu dibi irin halayen da ko ince sifofin da muka sifanta shugaba da su wanda ya kamata ya kiyaye yanzu idan aka samu misali mutum biyu suna nema kamar yadda muka cikin wannan lokaci mutane ɗan takara biyu ke gare mu gaba gare mu to yana da kyau mutum kamar yadda maluma yake cewa sautuka amana bima ana ƙuri'an nan taka amana ce kai kokari ka san da cewa amana ce kuma in ka ce abu amana ne fa Allah zai tabbai kashi kenan in ka kokari wanda yake ba mutunan kirki bane bai sifantu da siffa ko guda ba ko da cikin biyun ne cikin wayanga akhlaq guda ko abubuwan da suke wajibi shugaba ya kiyaye da muka fada guda biyar aka samu ɗaya daga cikin su yana ya sifantu da biyu ko ya sifantu da uku ko ya sifantu da biyu da rabi to kai kokari dan uwan da bai da to dauki wanga mai wanda ya sifantu da biyu ko da biyu da rabi kai kokari ka zabe shi domin in ka kiya tamkan wancan da bai da siffa ko guda kamar ka bashi goyen bayan zalunci ne sannan in ka taimaka ma mutum akan zalunci kai ma kana da zunubi irin wanda yayi shi yasa Allah subhanahu wataala yana yamuna umurni wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan mu taimaka ma juna duk aiki na nagarta aiki na gari aiki na kirki to mu ba juna gudummawa akan shi amma duk abin da ya zan laifi ne sabo ne kada mu kuskuren taimaka ma juna akan shi kina abin da ya kamata in kasa mu tashi yi kokari mu tabbatar da shi wayannan sifofi duka mu yi kokari mu yi lissahi wanda zamu zaba ma kada ka zabi mutun dan ya baka wani rashawa kada ka zabi mutun dan kana tunani in ya hau zaka samu wani mashi kada ka zabi mutun dan yana makusancinka kada ka zabi mutun gidan yana a'a ka zabi mutum wanda musamman ma zai baka dama ka gudanar da addininka kamar yadda ya dace.
Tayyib Sheikh Muhammad Khamis godiya muke. Eh maskallamu sauraron mu kusan nan ne muka ka karshen
wannan
lokaci
shirin
namu lokaci
kusan. To da an dan taimaka mu da koda kalima ta likewa ka san wani ana son a dan like. Shine na farko kira na zuwa ga su masu jagoranci.
Na'am.
Allah ya hudu wadanda zai taimako cikin masu jagoranci. Aya tana cikin suratul Hajj qarara. Allazina in makkana wala yansuranna Allahu man yansuru Allah yayi rantsuwa zai taimaki wanda ya taimake shi sai ya fadi sufofin shi kamar wani ya tambaye shi su waye su allazina in makkanahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wadanda in mun basu iko a bayan kasa aqamus salata za su tsaye da sallah wa atawuz zakata za su bada zakka kenan su su tsaye da sallah kuma su bada umurni a tsaye da sallah su su bada zakka sannan kuma su yi kokari mutane su bada zakka wa amaru bil ma'ruf su yi umurni da abu mai kyau wanda sun ka iya in kuma na ilimi ne wanda in ba su da karatu an gane ko sai su bada dama malamai su yi bayani wani hau anil munkar su yi hani da abu wanda bai da kyau in ta hanyar jami'an tsaro ne in kuma wanda ba su da iko ne in suna da ilimi su da kansu suna iya su yi wa'azi Sheikh Usman bin Fodio ya yaki da saif ya yaki kuma da kalam wani hau anil munkar su yi hani da abu wanda bai da kyau kenan wannan su ne waɗanda Allah ce zai taimakon su dan haka boka da turawa da kowa in baka bi wannan tsari na Allah ba Allah ba zai baka kariya ba ina fata an fahimci ni abu na karshe wanda zallikewa da shi shine cewa kullun mutane su daina kallon dan adam su rinka kallon tsari la tuharibul insan walakin haribin nizam kullun qur'ani bai tike kwadin sunayen mutane ba sai dai ce wallahu la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul mufsidin wallahu la yuhibbul zalimin saboda abinda ake bukata ba wai canza zatin dan adam bane yake da muhimmanci a'a canza tsarin da dan adam yake akan shi in bai da kyau ina fata ana fahimta ka kenan yanzu misali da yawan abin da muke samun matsala sai yanzu misali mutum yana son wani shigushi to yana yiwa wanda zai zo bayan shi ya fishi yin aiki mummuna saboda mu hankalin mu yana tahiya ne zuwa ga mutum baya komawa zuwa ga aiki alhali ko a'a dan adam abinda ake bukata shi kanshi wanda a wurin misali in ma kana son shi in ma baka son shi to ai aikin na yasa kake son shi ko aikin yasa baka son shi to kenan sai kai tunanin ya za a yi a samu mutumin da zai zo da aikin da ya canza mu na wancan din ba wai kawai ni dai wanga dai kason ko in ga ya tahi ba ko ya tabbata na fata ana fahimta ta tabbata shi da rashin tabbata sai ba shi tsarin shine ana son a kawar da zalunci a tabbatar da adalci kenan ka kalli zalunci da adalci kamar kallon wani da wani da wani in ba haka ba
kullari shine zai zamanto a ilal
abada amma mutuwa zai yi mutum mutuwa zai yi tana yawa wanda zai zo ya fishi yana iya yawa ya sabka yana yiwa kaza duk abuwa suna iya zuwa to wannan musulunci ya isar da shi zuwa gare mu ta hanyar kwadin sifofin wani da wani duk inda Allah ya kwadin masu banda suka jace wato walaqad najjina bani isra'ila min al'adab al-muhim min fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin to an nuna min dai lokaci
yayi Muhammad Khamis Musa Allah ya saka muku da alheri masu sanar nan zamu tsaya sai dai kuma sati mai zuwa insha Allah idan mai kowa mai komai ya kai mu rai da lafiya idan muka zo muku da sabon wani maudu'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh